يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروكك تنتهيبا كودمها تنبياني كدا كودمها تنبياني كدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ranar Lahadi, gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta Najeriya ta cika shekara guda bisa karagar mulki. Daya daga cikin nasarorin da gwamnatin ta samu da ya shafi wannan shiri kai tsaye shine ceto Amina Ali Nkeki, daya daga cikin ƴan matan sakandaren Chibok da suka shafe sama da shekara biyu a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Na tuntuɓi Lawal Zanna, sakataren kungiyar iyaye 118 da har yanzu basu ga ƴaƴansu ba, halin da Amina take ciki bayan makonni biyu da cituta.
Eto, yanzu da Amina, kamar da kwanakin baya na yi masa bayani game da ita, yanzu haka ita an ɗauko ta daga mun ganta ta zo Chibok, mun yi bayani da ita, mun yi gaisuwa, kuma yanzu haka an ɗauke ta an kai ta Abuja. Anan sun je suka gana da shugaban kasa da ita da iyayarta da kuma mamanta. To yanzu jiya dai na je garin su, na je na tambaya kan cewa a ta samu zuwa ne, shi kuma shi aka ce ma har yanzu ba da ita da mamanta har yanzu ba su dawo ba. So shi ne iya abin da zan iya faɗa game da Amina. Yanzu ita da mamanta suna Abuja.
To akwai kuma waɗansu rahotanni da ke nuni da cewa tunda aka miƙa ta ga hukuma, banda mahaifiyarta, babu wani daga cikin danginta da aka bari ya ganta ko kuma da ya gana da ita, haɗi da yayanta namiji.
Yayanta namiji suna nan da ita da chairman namu na shugaban iyaye, shi Malam Yakubu Nkeki, yana tare da su a Dibila. Suka gama bayan da suka aka ɗauke ta kai suka je wajen kwana a nan gabansu, amma ba wai lokacin da suka je a bayanin da chairman na yana ya gaya min suna tare da su a Dibila. Bayan su kawo su ne, yanzu dai ba mu san a ina suke ba.
Sai kuma rahotanni da ke nuni da cewa ku kungiyar iyaye kun danka na wayar kula da ƴan matan Chibok ɗinku nan da wata ƙungiya mai zaman kanta ta ɗauki nauyin kawo su nan Amurka, kun ce a maida kula da su a hannun gwamnatin tarayya. Ina gaskiyan wannan lamari?
Wannan gaskiya ne. Ina tare da wanda suka ranta mun hannu na shaidan cewa a lalle zaman da suke yi sun kawo mana kuka akan cewa ƴan matan a can da suke kanin ƙungiyar da yake kula da su a can ba ta kula da su kamar yadda suke so. Shine complaint ɗin suka yi ta wata kawo damuwar su, suka tura iyaye har suka zo ta hannunmu, muka je muka samu iyaye a kan cewa ga yanayin abin da muka bi game da ƴan matan da suka ce sun wafa ga shi, yanzu sun bi abin da yake tafiya yadda ake yi musu ɗin ba daidai ba. Tukuna muka je da muka ɗibo iyayen, muka zo Abuja, muka je ministry na Women Affairs wanda su ne suke da lura da komi na mu iyayen Chibok. A nan muka je wajen su, suka shi permanent secretary din ga iyayen dukan, ba dukan su ba, wayansu da san zuwa ba, wayansu kuma ƴan sanda ne wanda suna wajen aiki da lafiya su ga wajen aiki ba, amma su dai sun tura number su, aka yi contact da su, suka faɗa cewa komi tun da ƴan matan nasu ne suna can, sun ɗauka kan cewa wanda suka ɗauke su din za su kula da su, amma ba su kula da su ba. Ƴan matan suna kuka, to a nan ne suke na muka je
muka
miƙa, shi ne aka miƙa hannun miƙa su ga gwamnati su lura da su.
Wato mecece hujjar iyayen ta cewa waɗannan ƴan mata suna wahala? Mecece ainihin hujjar su ta cewa suna wahala tunda ba su zo sun gan su ba?
Wato su iyayen ba su gan su ba, amma ƴan matan suka ce ana ɗaukan lokacin karatu ba ɗaukan su aka yi har amma an canja musu makaranta, suna zama kamar dai a can. Wakarannan da aka kai su bama na fari din ba sa ciki, suka zama aka sake canja su aka kai su wani makaranta kuma wanda suna jisu kwana wani waje su dawo, kuma wani sashi ana ɗibe su a kai su wurare ana zuwa nuna su kamar wato mutane ne wanda da abin da ya faru da ba su ji daɗin yadda ake yi da su ba. Shi ne suka tura iyayen kuma suka shiga cikin damuwa har ya zo wajenmu, sai kungiya wanda ita mu ce ƴarmu ne, wato shi Aisha Murtala wanda yana tare da Murtala Muhammad Foundation, ita ta ce to in dai haka ne gunda ɗan matan nan a kawo su wajen gwamnati, gwamnati ta lura da su, shi ne ita kuma ta muka je wajenta kuma ta ɗauke iyayen da mu muka je ofisin pamphlet na wannan ministry muka sa hannu muka ce to ƴaƴan nan yanzu gwamnati su lura da su a can Amurka.
Yawa to idan haka ne Malam Zanna, akwai ƴan mata sama da 56 da suka kwato kansu da farko da ku kuke korafin cewan gwamnati ba ta kula da su yadda ya kamata. Idan waɗannan da suke gaban idonku suna nan Najeriya ana ganin su, kuna korafin cewa gwamnati ba ta kula da su ba, wanne tabbaci kuke da shi na cewan waɗannan da ba sa gaban idonku gwamnati za ta kula da su?
To mu da mu amana da wanda ta ɗauka ɗawainiyan har ya ta zama wato a cikin kanin mu iyaye game da wanda suna Amurka, mu imani da ita da kuma ayyuka da ta nuna mana mu iyaye a cikin.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. A shirinmu na gaba za mu nemi shugaban wannan kungiya mai zaman kanta da ta jagoranci kawo ƴan matan sakandarenci goma karatu nan Amurka domin jin bayanin kungiyar dangane da wannan zargi. Yanzu a madadin sakataren kungiyar iyayen ƴan matan sakandaren Chibok da har yanzu suke hannun ƴan kungiyar Boko Haram da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi dan